أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku danda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 1455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna asabar ne 26 ga watan Al-Muharram na shekara ta 1443 bayan hijiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda yazo daidai da 4 ga watan Satumba na shekara ta 2021. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad San Umar Jalemo babban malami a tsangirin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri sai ku biyo mu. Akramakallah. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وما سو كلموا للسورة الرابعة أن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثي يتبت أتكين صحيح البخاري لمسلم حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكيتش ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا ينكب زي زمن مؤمني بحسيا سوى أنقوانسا أبن ديكي سوى كنسا a wata ruwayar hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhair dayan ku bazai zama mu'mini ba bazai yi imani ba har sai ya so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa na alkhairi a wata ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yuhibbu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi almuslim ma yuhibbu li nafsihi min alkhair wannan hadisi yana nuna cewa yana daga cikin abubuwan da suke cika imani imani ya zama cikakke bawa ko mu'mini ya so wa dan uwansa mu'mini abinda yake so wa kansa na alkhairi imani kamar yadda aka sani malamai suna cewa wani abu ne da mutum zai kudirce shi a zuciyarsa harshen sai ya furta sannan gabobinsa su aikata saboda haka ayyukan da muke yi kyawawa ayyuka da muke yi kyawawa duk suna daga cikin imani gurgudan yadda za su yi yawa tare da mu gurgudan yadda imanin mu zai habaka gurgudan yadda ayyukan mutane ko mutum mu'mini za su rika raguwa gurgudan yadda imanin sa zai rika raguwa saboda ka imani yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah yana karuwa ta hanyar biyayya ga Allah subhanahu wata'ala da aikata abin da yayi umarni da shi da kuma nisantar abin da ya hana kuma yana raguwa ta hanyar aikata saban Allah da barin abin da Allah subhanahu wataala yayi umarni da shi ko ya wajabta to anan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana nuna mana cewa mu'mini ba zai zama cikakken mai imani ba wato ba zai zama mu'mini cikakke ba har sai ya sifantu da wannan sifa wanda ita ce ya so wa dan uwansa irin abin da yake so wa kansa na alkhairi duk wani mutum mai hankali to yana so wa kansa abinda zai amfane shi ne yana kuma kiyo wa kansa abinda zai cutar da shi babu wani mutum mai hankali da zai nufi abinda ya san cuta ne gare shi kuma zai bar abinda ya san mai amfani ne gare shi wannan dabi'a ce ta dukkan wani mai hankali to duk abinda yake mai kyau ne kana buƙatar sa kana son shi kana farin ciki da shi to ka so wa dan uwanka ya samu wannan duk abinda ka san cewa cuta ne damuwa ce abin bakin ciki ne to kai kokarin kaga dan uwanka bai fada cikin sa ba wato ka kiwa dan uwanka wannan kamar da kake kiwa kanka wannan abu wannan sifa ce da take nuna cewa mutum cikakken mu'mini ne annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan hadisi ya takaita abinda ake so ka so dan uwanka na wato ka so dan uwanka shi kamar da kake so kanka abinda yake na alkhairi kamar yadda yazo a cikin wasu ruwayoyin hatta yuhibba li akhihi min alkhairi ma yuhibbu li nafsihi, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhair. Saboda tana yiwa a samu wanda kwakwalwar shi ta dan tabu, ko kuma a'a yayi watsi da aiki da hankali da aiki da lura, ya shiga wasu ayyuka waɗanda suke masu marasa kyau, kuma watakila har ma yaji zuciyarsa tana son waɗannan abubuwa, to kada ya ce zai so wa ɗan uwansa waɗannan abubuwa saboda shi yana so. Shi yasa Annabi ya ce min alkhairi, abubuwan da suke na alkhairi. To duk abin da yake alkhairi ne, kaso wa kanka, to kaso a ce ɗan uwanka ma ya samu wannan alkhairin. Wannan alama ce ta cikar imani. Bari duk abin da kasancewa sharri ne ko cuta ce, to kai kokarin kake kokarin kauce mata, ka guje mata, to kaso ɗan uwanka shi ma kada ya fada cikin wannan abu. Shi yasa zamu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zo cikin sahih Muslim hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhala al-janna فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وزال صلى الله عليه وسلم يكي شوى دكا ونوان دي يكي سن أن يسن تاشي دقوتا وما أشغل دشي الجنة ثم توار ستساميشي ينا إيماني دا الله نلان اللاهرة سنن كما ينا يوى متاني أبين يكي سوء أي مساء. وتو النبي صلى الله عليه وسلم ينون شوى hanyar shiga aljanna da kuma kubuta daga shiga wuta shine ka mutu da imani da Allah, da imani da ranar lahira, kuma ka mutu kana yi wa mutane abinda kake so su yi maka. Babu wanda zai so a yi masa abinda ba mai kyau ba, abinda yake mara dadi, abinda yake na cutarwa ne, babu wanda zai so haka. To ka mutu kana kan, wato kai ma kana yi wa mutane abinda kake so kaga mutane sun yi maka. A nan za mu ga shi wannan yana nuna cewa kololuwar rabauta kenan, kololuwar rabauta. Da kololuwar rabauta ga bawa shi ne Allah ya nisanta shi daga wuta ya shigar da shi aljanna, wannan ita ce kololuwar rabauta. Nabi sallallahu Allah subhanahu wataala yana cewa fa min zuhziha 'anil nar wa udkhila aljannata faqad faz, wanda duk aka nisanta shi daga wuta aka kuma shigar da shi aljanna, to wannan ya samu babban rabo. Faqad faza, ya samu babban rabo. Abinda ake cewa babban rabo shine ka samu abinda kake bukata kuma ka kubuta daga abinda baka so, wannan shine babban rabo. To Allah subhanahu wataala ya ce to duk mutumin da aka nisanta shi daga wuta sannan kuma aka shigar da shi aljanna, to wannan shine ya samu babban rabo, wato ya samu cimma bukatarsa sannan kuma ya kubuta daga abinda baya so. To Annabi sallallahu alaihi wa sallama a wannan hadisi na Abdullah ibn Amr yake nuna mana cewa to daga cikin hanyar da zaka samu babban rabo shine bayan imani da Allah da ranar lahira, to ka yi wa mutane abinda zaka so su ma su yi maka, wato kai ya zanto kana yi wa mutane abinda kai ba zaka so su yi maka shi ba. Kamar yadda Bahaushe yake cewa wanzami baya san jarfa, to abinda ka san baka so to kakka yi wa mutane irin wannan abu, domin alama ce da take nuna baka san ka samu babban rabo. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa wata rana yake cewa Abu Dharr al-Ghifari, kamar da yake cikin sahih Muslim, yake cewa ya Abu Dharr inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, ina so maka abinda nake so wa kaina, wato abinda nake so wa kaina ina so maka shi. A dunkule wannan hadisai duka suna nuna cewa wajibi ne zuciyar bawa mumini ya zanto ta kubuta daga hasada da kullata da niyyar keta da shirye mugunta, ya zanto bawa zuciyarsa tsakaninsa da dan uwansa zuciya ce wankakkiya mai haske, wacce kullun yake tunanin alkhairi ga mutane, kullun yake tunanin ci gaban mutane, kullun yake tunanin abinda zai dadadawa mutane. Kada ya zanto kullun tunaninsa shi abinda mutane za su shiga cikin wahala ko za su shiga cikin damuwa ko za su shiga cikin wani tasko, ko da kuwa wato shi a gurinsa in dai har shi zai samu wani ci gaba ko zai samu wata daukaka, to babu ruwansa mutane su shiga cikin wani hali. Wannan rashin wannan dabi'a ko kuma wannan rashin aiki da wannan koyarwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa muka ga rayuwar musulmi aiwata ta burbure, zamantakewa ta lalace, saboda mai saboda san kai da yayyawa mutum yana ganin abin da zai cutar da ƴan uwansa amma shi saboda tunanin maslaharsa saboda tunanin wata ribar sa tashi ta karan kansa to ya yadda mutane su shiga kowane irin wahala shi ya samu ya haye ko shi ya samu abin da yake bukata babu shakka wannan ba dabi'a ce ta mumini ba abinda ka san ba za ka so ka samu kanka a ciki ba to kai kokarin ka ga ka kauce wa wato yi wa mutane irin wannan fata a yau rayuwar mutum koma kowa kansa ya sani kuma akan neman bukatar sa akan neman biyan bukatar sa babu ruwan sa da irin halin da mutane za su shiga babu ruwan sa da irin halin da ƴan uwansa za su shiga zai iya yin abin da mutane za su shiga cikin matsatsi cikin damuwa cikin takuruwa cikin ni'asu shi dai bukatar sa yau ta yau da gobe ta biya musamman abin da ya shafi duniya ya samu abin da yake na duniya ne ya samu dukiya ko ya samu mulki ya samu matsayi saboda haka zai iya yin kowace irin makarkashiya ko kuma zai iya yin kowane irin kullakulle yaga cewa bukatar sa ta biya ba ruwan shi da irin waɗanda za su cutu a dalilin haka to wannan baya daga cikin dabi'a ta mumini ana so idan shugaba ne kake kana kan mulki to ka sani cewa duk abin da zai kuntatawa al'ummar da kake mallaka yi kokari kaga ka kauce masa bakin iyawarka bakin gurgudanka zaka so a ce wato a ce in kai ne a matsayin su kai ma an sa ka samu irin wannan mu'amala wato shugabanka bai yi maka abin da zaka kuntata ba baka zaka shiga cikin damuwa to kai ma yi kokari kai wannan kaga ba kai abin da zai jefa mutanen da kake mallaka cikin damuwa ba haka nan in kai attajiri ne dan kasuwa ne yi kokari kai abin da zai shigar da farin ciki cikin mutanen da kake tare da su waɗanda Allah subhanahu wataala bai ba su tagomashin dukiya irin yadda ya maka ba yi kokari ko menene ba a ce kada ka ci riba ba ba haramta maka samun riba ba ba haramta maka da yawaita dukiyarka ba amma yi kokari ka shigar da farin ciki cikin zukatan mutane wannan zai taimaka maka tsakaninka da ubangijinka kai ma ka samu biyan bukatarka a wurin Allah ka samu irin wannan mu'amala mai kyau da kake wa mutane ubangiji subhanahu wataala ya mu'amalance ka da mafi kyau ka ji tausayin su kai ma Allah sai ya ji tausayin ka ka ji kansu sai Allah ya ji kanka ka sassauta musu sai Allah ya sassauta maka Allah subhanahu wataala yakan yi wa bawa sakamakon ihsani gurgurdan ihsanin sa Allah ya ce hal jazaul ihsan illa al ihsan babu wani sakamako na kyautatawa sai kyautatawa saboda haka yayin da zaka kyautatawa dan uwanka kai ma sai Allah ya kyautata maka annabi yana cewa arrahimuna yarhamhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama masu tausayi Allah mai tausayi mai rahama shi ma yana tausaya musu annabi ya ce ku tausaya ba waɗanda suke bayan ƙasa sai wanda yake sama shine Allah ya tausaya muku annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man nafasa mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasa Allah anhu qurbatan min qurabi yawm al-qiyamah ومن يسر على معسر يسر الله عليه ومن كان في 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 حاجة اخيه كان الله في حاجته والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه النبي صلى الله عليه وسلم yace duk wanda yayi wa dan uwansa mumini damuwa ta duniya Allah zai yayi masa damuwar sa ta lahira duk wanda ya sassauta wa dan uwansa ya saukaka masa shi ma Allah zai saukaka masa duk wanda ya zanto yana ta faɗi tashi wajen biyan bukatar dan uwansa shi ma Allah zai biya masa tashi bukatar Allah yana taimakon bawa mutukar bawa yana taimakon dan uwansa saboda haka ubangiji subhanahu wataala yana yi wa bawa sakamako irin jinsin aikin sa haka ka kyautata aikin ka tsakaninka da bayin Allah kai ma sai Allah ya kyautata maka ka so musu abin alkhairi sai kaga Allah subhanahu wataala ya soka abinda kake bukata ka samu sai kaga Allah subhanahu wataala ya hore maka abinda kake gudu ya same ka na abinki sai kaga Allah ya tsare ka Allah subhanahu wataala ya samu dace
to amin su amin malam Allah ya saka alkai to tambayar mu ta farko ayo ta zo daga wanda yake cewa malam mutum ne yayi aikin haji to bayan an kammala kafin a dawo gida kuma sai ya aikata sabo a birnin Makka shine a matsayin wannan aikin hajjin nasa
yin sabo bayan ka kammala aikin haji ba zai rushe aikin hajjin ka ba koda kana cikin aikin hajjin ba wai duka wani laifi bane yake rushe aikin hajjin da ana san mahajjaci wanda ya fito neman yardar Allah ya kokari ya ga yayi aikin hajjin sa cikin wato biyayya ga Allah subhanahu wataala da kaucewa abubuwan da Allah baya so saboda a lokacin yana buƙatar ya samu wani kusanci na musamman da Allah subhanahu wataala, to ya kokari ya ga ya kyautata aikin hajjinsa wanda ita ce ake kira alhajjul mabrur, wato hajjin da ta kubuta daga dukkan wani abin da zai dagulata ko kuma zai samu zai jefa ta cikin matsala. To amma wannan ba yana nufin cewa duk sada zarar bawa yana aikin hajji aikata wani laifi ba, ya zagi wani ba bisa haƙƙi ba, ko ya cuci wani, ko ya zalunci wani, shikenan aikin hajjin sa ya lalace, a'a, wannan dai ya taba wato kamalar aikin hajjin sa, amma ba za a ce aikin hajjin sa ya lalace ba. To balantana in ya gama ba a cewa wannan ya rusa masa aikin hajjin sa, koda ko a cikin garin Makka ne, ta cewa garin Makka laifi a cikin sa yafi girma akan kowane guri, yadda guri yake da girma da daraja a gurin Allah subhanahu wataala, har ake ƙara ninninka maka ayyukan kana alkhairi, to haka nan laifi a irin wannan wuri shi ma yake da girma a gurin Allah subhanahu wataala. Allah ya ce wa man yuridu fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiquhu min adhabin alim, Allah ya ce duk wanda ya nufi fandara da zalunci a cikin garin Makka to za mu daddana masa azaba mai radadi. Kaga nufi aka nufi abin ma ba a ce ka aikata ba, wato mutumin da zai kulla kudirin zai yi wani laifi a cikin garin Makka koda bai samu yayi ba, to Allah ya ce zai daddana masa azaba mai radadi, to ballantana kuma yayi. Saboda haka akwai girman zunubi ga aikata laifuffuka a cikin gari kamar irin garin Makka, amma wannan ba shi yake nuna kuma in mutum yayi laifi ba aikin hajjin sa ya bace.
To sai wannan yake cewa mallan tambayar sai ta ce idan mutum ya gama dawafi zai yi raka'a biyu, idan kuma ya gama sa'i shin nan ma zai yi raka'a biyun ko kuwa
a raka'atai tawaf, wannan ta shafi dawafin ne, dawafin da ake kuma nufi anan shine tsakanin abinan zagaye Ka'aba, wannan zagaye Ka'aba da ake so bakwai shi ake nufi da tawafin da ake yi wa raka'o'i guda biyu bayan an gama su, amma shi sa'i ba a masa raka'o'i guda biyu bayan an gama shi, dawafi shi yake da wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo dangin sa Bani Abd Manaf yace kada ku hana wani da zai zo yayi dawafi a wannan daki yayi raka'a guda biyu a cikin wannan masallaci, kar ku hana shi, kowane lokaci mutum yazo yayi to ku bar shi yayi raka'a guda biyu. To wannan dawafin Ka'aba kenan, zagaye Ka'aba, amma banda sa'i tsakanin Safa da Marwa.
To sunan yake cewa mallan menene matsayin ko kuma hukuncin karin aure ga wanda iyalansa suke cikin kunci ba ya iya cika haƙoƙinsu?
To duk mutumin da yake da iyali wajibi ne ya riƙe iyalinsa da haƙƙi kamar yadda aka bashi su da sunan Allah. Aure wani alkawari ne mai ƙarfi kamar yadda Allah ya kirawo shi, wa akhadna minkum mithaqan ghaliza, Allah ya kira alkawari, ya kirawo aure da cewa wata yarjejeniya ce mai ƙarfin gaske. Saboda haka dukkan wanda ya auri mace to ya sani amanar Allah ce a wuyansa, wajibi ne rike wannan amana kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa cewa amana ce da kuka karɓa da sunan Allah, to da haka ku rike wannan amana kamar yadda take a hannunku. Saboda haka wajibi ne dukkan wani abin da yake wajibi a kansa na haƙoƙi, abinda ya shafi ciyarwa, shayarwa, tufatarwa, matsuguni da dukkan wani abinda rayuwar ta matar take da buƙatar shi, to wajibi ne miji ya ga cewa bakin gwargwadon ikonsa ya yi wa matarsa wannan. Shi ne faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, da yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum. Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci dukkan wani ma'aurachi, dukkan wani magidanci, Allah ya ce da shi mai wadata ya ciyar gurgudan wadatarsa, li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi, mai wadata ya ciyar da iyalinsa gurgudan wadatarsa. Wato in Allah subhanahu wataala ya hore masa to kada ya yi musu kauro ko ya musu ruwa, ya hana musu abin da ya dace a ce mai irin wadatarsa yana bawa iyalansa, na ci ba na tufatarwa na dukkan bukatun yau da gobe, yayi gurgudan wadatarsa, kada ya ce shi ba ya tara kuɗi bane dan ya kashe wa matansa, a'a, yayi musu abinda zai yalwata musu, shi ma sai Allah ya yalwata masa cikin arzikinsa. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, wanda kuma aka kuntata nashi arzikin, wato ya zanto abinda yake samu ba mai yawa bane, to shi ma Allah bai ce kayya ciyar ba, sai ya ce falyunfiq, to shi ma ya ciyar mimma ataahu Allah, daga wannan abin da Allah ya bashi. Saboda haka shi ma gurgudan iya karfin sa, to shi ma ya zanto ya tabuka yayi wani abu to wannan a matsayin sa na namiji ba hana shi ya ƙara aure ba an yadda yana iya ƙara aure kuma in Allah subhanahu wataala ya ga dama sai ma ya yalwata masa fiye da yadda yake samu bayan yayi auren ko in yakunu fuqara sai yughnihim Allahu min fadlihi in ba su da shi Allah zai wadata shi zai wadata su daga falalarsa saboda haka a wancan haƙƙi yana nan wannan kuma aure da zai yi shi ma wani abu ne idan bawa idan magidanci ya je wani aure iyalansa kuma na gida yana kuntata musu ko baya ba su haƙƙin su wannan laifin yana nan shi wancan auren ba za a ce auren bai yi ba ko yana zaman haramun da matar shi a tana na matar sa ita ma kuma haƙƙin da yake wuyansa na waɗannan da bai sauke ba na wancan ma ya zo ya hau kansa saboda haka in har ya zanto baya kula da haƙƙin matarsa ta gida yayi wani auren to wancan haƙƙin dai da wuyarsa yana nan kuma Allah zai tambaye shi akan sa duk wani haƙƙi da mutum da Allah subhanahu wataala ya dora akan bawa to ya sani abin tambaya ne ranar gobe kiyama sai Allah ya tsiye shi a hisabi ya tambaye shi Allah ce waqifuhum innahum mas'ulun ku tsayar da su za a yi musu tambayoyi to sai Allah ya tambaye shi fa lanas'alanna alladhina ursila ilayhim fa wala nas'alanna al-mursalin Allah ce tabbas sai mun tambayi wadanda aka aika musu manzanni su ma manzannin sai musu tambayoyi annabi yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi والرجل راء في اهل بيته ومسؤول عن رعيته النبي ce dukkaninku masu kiwo ne kowa sai an tambaye shi abinda aka danka masa kiwon sa annabi ya ce والرجل راء في اهل بيته mutum makiyayi ne a gidansa ومسؤول عن رعيته kuma sai an tambaye shi wannan kiwon da aka bashi na gidansa kiwon gidansa kiwon matarsa da ƴaƴansa da waɗanda suke karkashin sa kulawar su da wato cin su da shan su da kular su take a wuyansa to sai an tambaye shi saboda wannan auren da yayi ba za mu ce auren sa ya lalace ba amma kuma wancan haƙƙi shi ba yana nan a wuyansa sai Allah ya tambaye shi akai
to sai mai wannan tambayar shi kuma yake cewa dangane da daga hannuwa yayin addu'a shin ko akwai fifiko tsakanin dagawar da kuma rashin dagawa
babu shakka daga hannu yana daga cikin adabin addu'a yana cikin ladabban addu'a wato akwai abubuwa da ake so mai addu'a ya siffantu da su ta fuskar ladabi daga ciki akwai daga hannu annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fadi mutumin da yake addu'a amma kuma yana yin wasu abubuwa da suka hana a karba addu'arsa to da ya tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi bayani sai yake cewa thumma zakara ar-rajul hadith abu huraira يطيل السفر أشعث أخبر يمد يده إلى السماء ويمد يديه إلى السماء يا رب يا رب سوى ملبسه حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له النبي صلى الله عليه وسلم يا أمة شوان متم ميدوغ وارتفيا أشياء بلنجزاز يا يقولا أتوين أشكم ونهالي نا توسيا مساء wanda irin su Allah yana saurin karbar addu'ar su mutumin da yake cikin matsuwa in yayi addu'a Allah yana karbar addu'ar sa yana da cikin yanayin da Allah yake saurin karbar addu'ar bawa ya zanto ya shiga cikin matsuwa amman yujibul muttar idza da'ahu yakshifu su la ce waye yake ansa addu'ar wanda ya shiga cikin matsuwa kuma yayi damuwa shine Allah saboda haka annabi ya fade shi cewa gashi cikin wani hali yanayi wanda ire-iren su Allah yana karbar addu'ar su da wuri sannan kuma gashi a halin tafiya ita ma yana daga cikin yanayi ko lokaci da ake karbar addu'a musafir kamar yadda zuwa cikin wasu hadisi cikin da'awatul mustajaba addu'o'in da Allah yake karba akwai addu'ar matafi gashi yana tafiya gashi ya cikin wani yanayi da ake karbar addu'a sannan annabi sai ya ce ya muddu yadayhi ila sama yana kuma daga hannunsa sama wannan shi ma ladabi ne daga cikin ladabban addu'a sannan kuma gashi yana tawassuli da rububiyar Allah cewa Allah subhanahu wataala yana cewa walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha Allah yana da sunaye mafiya kyau ku roke shi da su to yana roƙon Allah da sunayensa da sihofinsa yana ya rab ya rab ya rab to amma kuma duk da ya cika waɗannan sharuɗa da ya zo da waɗannan ladabba sai ya zanto akwai wasu abubuwa da za su hana addu'a su takalbo جو مطعمه حرام و و و مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام ده جنسه ده سنسه ده تفافنسه an ciyar da shi duk haramun ne, an ciyar da shi da haram. Nabi ya ce fa anna yustajabu la, to ta ina za a sa masa addu'ar sa. Ash-shahid a cikin wannan hadisi shine fadar sa ya muddu yadayhi ila sama, yana daga hannunsa a sama, da yake nuna daga hannu a sama yana daga cikin ladabban addu'a dake so bawa in yana addu'a yayi. Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah subhanahu wataala, inna Allah yastahi min 'abdihi an yamudda yadayhi ilayhi thumma yaruddahuma sifran, aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah yana kunyar bawan sai daga hannunsa yana tambayarsa, yana roƙonsa kuma ya dawo da hannunsa haka kawai ba komai, wato ba tare da samun biyan bukata ba. Ba ga ce daga hannunsa sama, to ka daga hannu sama yana da cikin ladabban addu'a. Wanda zai daga hannu to addu'ar sa tafi samun tafi kamala sama da wanda zai addu'ar bai daga hannu ba.
To sai shi kuma nake cewa mallan, menene halaccin idan wanda ba musulmi ba yayi wa musulmi addu'a shi kuma ya amsa da amin?
Shi waye mai ansawar?
Shi musulmi.
To amin shine Allah ansa. An ce ba a ansa addu'ar kafiri ne? Ai ba, inda aka ce kafiri ba a ansa addu'ar sa. Addu'ar da ba a ansa shine addu'ar da ta shafi wato ƙetare iyaka, ko kuma addu'ar da take ta fito daga zuciyar da take gafalalliya. Amma kafiri yakan yi addu'a an sa masa. Allah subhanahu wataala ya ga mana cewa mushrikai idan suka shiga jirgin ruwa, idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-bar, kaga ya nuna shi nan da suka yi addu'ar Allah ya kubutar da su, ya karba addu'ar su. Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqi da'wat al-mazlum, kai guji addu'ar wanda aka zalunta. Malamai suka ce ko da kafiri ne, ko kafiri ne aka zalunce shi zai yi addu'a, Allah zai karba addu'ar sa. Saboda haka in kafiri ya maka addu'a kana cewa amin, Allah ya karba addu'ar sa, babu wani abu.
Wannan shi kuma yake cewa shin ya halatta ya rika yin addu'ar Allah ya dora shi akan wani domin ya yi masa wani abu na duniya?
Ma'ana Allah subhanahu wata'ala ya sa shi, ya sa masa san shi a zuciya, ya shi kuma ya taimaka masa, wannan babu komai. Ai dai ba ta hanyar cuta ba, wato ka roƙi Allah ya sa wani ya yi rashin gaskiya don ka samu wajensa, ko ya yi rashin gaskiya ya baka abinda baka cancanta ba. Amma abinda ka cancanta don ka roƙi Allah, Allah ya sa mutumin nan idan na je ya taimake ni, ni ma mutumin nan idan na je ya yi min kaza, Allah ka sa mutumin nan ya tausaya min, Allah ka sa, wannan babu wani abu a ciki. Amma in wani abu kake nema wanda ba haƙƙinka ba, kuma kake roƙon Allah ya dora ka akan sa, ya maka abinda ba na gaskiya ba, wannan bai dace ba.
To sai wannan shi kuma yake cewa mallan, wajen tasbihi da ake bayan idar da sallah, yace wane ne yake daidai yin subhanallah 33, alhamdulillah 33, da kuma Allahu akbar 33 daban-daban, ko kuma haɗe su subhanallah alhamdulillah wallahu akbar 33, wane ne yafi?
Ko wanne daban-daban shine yafi. Sai subhanallah yayi daban, alhamdulillah daban, Allahu akbar daban, wannan shi yafi zama daidai, duk da cewa wancan ma akwai wata ruwaya da ta zo da wannan, amma dai wannan shi yafi shahara, kuma shi yafi fito da abin karara.
To sai sakon Ilyas Hassan Sari ne yake cewa idan an idar da sallar azkar din da ake bayan sallar, shin ya halatta mutum yana tafe nayi, ko kuwa sai mutum ya kammala sannan zai tafi?
Ba komai, dan wata bukata tana gabansa, yana gaggawa kada ta kubuce, wasu suna jiransa ya tashi yana yi a tafi, yana tafiya, babu komai. Ladina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, saboda kana iya ambaton Allah kana tsaye, ko kana zaune, ko kana tafi, wannan babu wani abu. Ma in ya zanto ba kada wata bukata, ba dalili, ba sai ka zauna inda kai sallah din, watakar kana zaune a nan mala'iku suna maka addu'a kai ma. Amma ba wai an haramta zikiri bane ana tafiya, ko ana tsaye, ko ana zaune, ko wani hali mutum ya zikiri, babu komai, Allah yana sauraron zikirin sa, yana karba. Nabi sallallahu alaihi wasallam kamar da zuwa hadisin Aisha a wajen Muslim, yace yadhkurullaha fi kulli ahyanihi, ko ala kulli ahyanihi, nabi yana ambaton Allah a kowane yanayi da yake ciki.
Masu kallon mu, kuna tare da shirin Fatawar Rahma ne daga nan gidan talabijin Rahma, kuma muna tare da shehin malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jalimo, babban malami a tsangarar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da ke nan Kano, wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Kuma dai kuna da damar aiko da naku sakonnin tambayoyi kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa, kamar yadda hanyoyin aiko da sakonnin suke bayyana akan akwatunan talabijin ɗinku. Za mu dora nan gaba kaɗan a cikin shirin, sai ku dakace mu. Tabarkanmu da dawowa ta cikin shirin namu na Fatuwar Rahma, inda muke tare da Sheikh Malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin Musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, da ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Kuma dai kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri. To tambayarmu ta gaba, malam, ta zo daga wanda yake cewa, shin sauraron fatawa da ake a wayoyin zamani zai isaro mutum neman ilimi, ko ko dole sai ya je ya zauna gaban malamai ya yi karatu?
In so yake zama malami ko ya zama ɗalibin ilimi, dole sai ya je gaban malamai. Idan yana so ya zama malami ko ya zama ɗalibin ilimi mai ido a cikin harkar karatu, ba zai wadatu kawai daga sauraron waya ba kawai shi kenan ya zama malami ta haka. Saboda shi zama gaban malami yana da wani tasirinsa na musamman wanda ba za ka iya samun shi ta hanyar waya ba. Malami inda ya zanto kana zama a wajensa, ko ta albarka suke samun mutum na farko girmama ilimin shi kansa. Da mutumin da zai lizumci malami ya zauna gaban sa yayin karatu, to zai rika ganin darajar malinta din. Kuma duk inda ya ga malami ko da bai koyar da shi ba, zai girmama shi domin zai tuna nashi malamin da irin yadda suka zauna da shi. Saboda akwai wannan albarkar. Sannan kuma akwai takaita lokaci. Akwai takaita maka lokaci. In kai kadai ne zaka karatu ko ka saurari karatu ba tare da kana gaban malami ba, akwai abinda ba za ka fahimce shi ba. Kuma ka ce za ka yi kokarin fahimtar sa, wataƙila ka ɗau lokaci kana bincike ko kana ta sauraro baka gane ba. Amma a gaban malami ne kawai buɗe baki za ka yi ka yi tambaya, shi kenan abinda za ka ɗauki awanni ko kwanaki, wataƙila ma ko watanni baka fahimce shi ba. A cikin 'yan mintuna kaɗan sai ya maka bayani, kuma sai ka fahimce shi. Kaga ya taƙaita maka dogon lokaci da za ka ɓata wajen ƙoƙarin ka fahimci abin da baka gane ba. Sannan abu na uku, akwai samun tarbiya. Malami idan kana gabansa, wataƙila ka yi wani abin da zai iya cewa ba haka ake yi ba, ko motsinka ko zamanka ko maganarka ko tafiyarka ko mu'amalarka da na tare da kai abokan karatunka, zai iya ganin wani abin da ba daidai ba ya kwaɓe ka ya ce da kai ba a haka ko ka haka. To wannan tarbiyar ba za ka same ta ba idan kawai ta hanyar abin sauraro kake sauraron karatu. Saboda kaga rashin zama a gaban malami zai wato sa kai asarar abubuwa da yawa. Amma wannan ba yana nuna cewa in ba za ka samu dama a gaban malami ba kada ka saurari ta harkar abin nan a hanyoyin sadarwa na zamani kamar waɗannan wayoyin hannu da muke da su, kuma daga gare su mukan saurari abu. Sai ka saurara a nan, insha Allah shi ba zai amfane ka ƙwarai da gaske. Amma ba zai iya mai da kai ka zama malami ba ko ka zama ɗalibin ilimi, amma dai zai taimaka maka ƙwarai da gaske wajen ƙarin samun ilimi da samun wayewa ta addini da samun wayewa ta rayuwa.
To sai shi kuma ne yake cewa malam ya ji wani malami na cewar cin abinci da yatsu uku ba sunnar Manzo sallallahu alaihi wasallam bace, sai dai ɗabi'arsa ce, shi ne yake neman ƙarin bayani.
To yana so ya ce sunna ce ta al'ada, wato haka Annabi Allah ya yi shi yana abin nan. Dan kai ka ci da hannu uku ba za ka samu lada ba. Tabbas babu wani hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ci da 'yan yatsu uku ya fi lada, ko ya kwadaitar ya ce ku rika cin abinci da 'yan yatsu uku. Amma shi dai yana ci da haka. To wannan shi zai rashin harshe cewa sunan al'ada ce, wato shi haka ɗabi'arsa take, tunda ba cika cikinsa yake taki da abinci ba. Ya kwadaitar da mu cewa mu raba cikin mu uku, kashi ɗaya na abinci, kashi ɗaya na abin sha na ruwa, kashi ɗaya kuma na numfashinmu. Haka ya ce mu, ya ce cewa 'yan lomomi sun ishi mutum ba sai ya taki cikinsa ya yi nat da abinci ba. To waɗannan duk ya ba da wannan tarbiyyar, kuma shi ga yadda yake ci. Amma ba yana nuna cewa wanda ya ci da yatsu huɗu ko yatsu biyar shi ya saba wa sunna ba. Mutum kuma saboda tsananin shauƙi da Annabi sallallahu alaihi wasallam da begensa, ya ga cewa hatta ta nan ma zai yi kwaikwaye shi, wannan shi ma ba wani abu zai ma ƙara wa kansa matsayi ne domin soyayyarsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ta sashi haka. Amma ba a kiran shi cewa akwai wani lada na musamman, tunda shi lada wani abu ne da ba za a iya faɗar sadaka ba. Kawai ba zan iya shintatar abu in ce kai kaza ka samu lada ba, dole sai idan Allah da manzansa su suka ce yi kaza za ka samu lada, ko suka yi umarni da cewa ku riƙa yin kaza, duk abin da Allah ya ce ku yi babu shakka akwai lada, ko da ba faɗi ga iya adadin ga yanayin ladan ba, indai an umarce ka kai to babu shakka aiki ne mai kyau. To amma shi wannan babu wani umarni na cewa ku riƙa ci da 'yan yatsunku uku, abinda dai aka ce kawai ka ci, a umarnin da aka zo shi ne ka ci da hannun dama. Kul bi yaminika wa kul mimma yalik, sammillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalik, ladubbannan guda uku kai bismillah in zaka fara, sannan ka ci da hannun dama, sannan ka ci da gabanka, shine abinda aka sani. Amma ba a ce ka ci da yatsu uku ba. To wannan shine yasa ka ji wasu ce yana daga cikin sunan al'ada, shine abinda yake cewa dabi'a.
To sai wannan take cewa mallan tana karatun Qur'ani ne sai ta zo wurin yin sujada, amma kuma tana cikin al'ada, shin za ta yi ne ko kuma ba sai ta yi ba?
Wannan sabani da malamai, wasu suna ganin sujjada da take satilawa da take da sallar nafila, don haka ana buƙatar zan mutum yana cikin tahara kuma ya zanto yana fuskantar alƙibla, yana cikin tahara kuma ya zanto cikin yana kallon alƙibla, saboda haka suna sharrata mana wannan. Kaga a haka mace da take al'ada ba za ta yi ba, tunda ba ta da tsarki. Wasu kuma daga cikin malamai suna cewa babu wani dalili ƙarara da yake nuna cewa sujudu tilawa shi ma daidai yake da sallar nafila, inda ciki rata sujjada amma ba a ce sallar nafila ba ce. To tunda ba a faɗi haka ba, bai kamata mu sa sharaɗin da babu shi ba. Babu nassi ƙarara da yake a yi alwala in za a yi sujudu tilawa, babu shi. Babu nassi ƙarara da yake a kalli a ƙibla in za a yi sujudu tilawa, shi ma babu shi. Tunda babu nasi bai kamata mu sa wannan a matsayin sharadi ba, in ji wasu daga cikin malamai, saboda haka suke kore sharɗanta alwala ko sharɗanta fuskarta alƙibla, suna cewa duk inda mutum yake kallo zai iya sujjadarsa, kuma ba lalle sai yana cikin alwala ba. Sun yi hujja da hadisin da yake cikin Bukhari da Muslim cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul najm, karshenta akwai sujjada. Wannan sujjada wanda suke kewaye da shi, akwai musulmi akwai da ba musulmi ba, suna kewaye da Annabi sallallahu alaihi wasallama da yazo fasjudu lillahi wa abudu, shine karshen surar, ku yi sujjada ga Allah kuma ku bauta masa. Sai duka wanda suke gurin suka fadi suka yi sujjada, duk wanda ke kewaye da shi sai suka fadi suka yi sujjada. Fasajjada nasu kulluhum, sai mutum daya shine kawai ya ibu kasa, wai gaba zai iya faduwa ba, ya sa hannu ya ibu kasa ya ainihin ɗaɗana a kan goshinsa, shi ne Ubay ibn Khalaf, shi ne aka ce ya yi wannan. Amma dai duk wanda suke gurin da musulmin da kafiran, wato tasirin alkur'ani ya fizge su dukansu sai da suka faɗi suka yi sujjada. To shi ne malamai a nan suke cewa kaga a nan ba a da tabbacin cewa duk wanda yake gurin a da alwalarsa, musulmin da ke gurin kowa da alwalarsa, ba da wannan tabbacin. Kuma ba a hankalce ba zai yi a ce an zo an samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatu ba, an kewaye shi a ce duk wanda ya zo ya same shi a lokacin da alwalarsa. Amma kuma duka suka yi sujjada, kuma bayan an gama Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ji shi yana cewa yaya wasu ko suka yi sujjada, kowa ne yake da alwala ko ya yi musu maganar alwala ba, bai yi musu ba. Sannan abu na biyu ce kewaye suke da shi, dabi'ar wanda aka kewaye, to wasu suna kallon gabas, wasu yamma, wasu kudu, wasu arewa, haka shine kewaye mutum ta kowane bangare, bangaren gabas da kudu da yamma. To kaga wanda yake gabas sai sujjada abin nan yamma zai kalla, wanda yake kudu yayi sujjada arewa zai kalla, na arewa kudu zai kalla, na gabas yamma zai kalla. To zace kaga ashe anan da sharadi ne fuskanta alƙibla, nan ma da an ji cewa Annabi yayi magana, saboda wasu tabbas za su jira ba ga alƙibla ba. To wannan yasa wasu suka ƙara ƙarfafa hutun cewa ita alƙiblar kallanta ba wajibi bane. Don haka idan mace tana da al'ada in aka ji karatun Alƙur'ani ko ta karanta Alƙur'ani ta zo gurin sujjada, za ta yi sujjada babu komai.
Na'am, sai wanda yake cewa mallan daurin aure ne za a yi, sai malamin da zai daura auren yake cewa ina kuɗin malamai, sai bangaragun suka ce ba su zo da shi ba dan haka sai aka ce a dauka a cikin sadakin shine aka dauki 2000 sadakin ya koma 38 maimakon 40 amma suka ce a fadi 40 din shine ke tambayar menene hukuncin hakan
wannan ba daidai bane da sadaki na wanda za a aura ce ba da ba wani wanda yake da haƙƙin zai dauka mata wani abu ko malami ko wali ko dan uwanta ko ma wani ne ba da ikon ya dauka mata wani abu sai da yardarta da amincewarta shi malami da ake cewa ya tsaya gurin daurin aure abinda ake bukata a gurin sa shine ga abin wanda ake so ayi a daurin aure ya kammala ya cika rukunin daurin aure sun samu an yi siga yadda ake so a yi ta ba caccaba ta ba wannan shine amfanin samuwar malami lokacin daurin aure amma daurin aure kan dauri koda ba malami koda malami baya gurin dai akwai mai nema wato wanda zai aura ko wakilin sa aka samu wali kuma wanda zai ba da aurenta ubanta ko dan uwanta ko danta ko wanda waliyin ya bashi walicin yana gurin sannan kuma aka samu wadanda suka halarci gurin don su zama shaidu su ga cewa an yi daurin auren sannan aka yi siga tsakanin mai nema da wanda zai bayar shikenan aure ya dauri koda babu wani malami a wajen idan aka samu wadanda shikenan aure yayi sai aka shi malami ba shine mai daurin aure ba dai zai daga cikin abinda mutane har gobe wasu basu fahimta ba saboda irin sigar da yadda ake gudanar da abin sai a yi daurin auren sai an gama daura shi sai a ce malam daura aure malam ya ku riga ku daura aure malam sai dai kawai a yi addu'a Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya musu albarka ya kawar da dukkan wasu tsautsayi tsakanin su su samu zuriya mai kyau shine kawai abinda malami zai a lokacin babu magana daura aure kuma ko da an tashi a haka da a ce ana gama siga wani abin tsoro ya so aka tarwatse kowa ya gudu shikenan aure fa yana ne ya dauru ba a cewa a dawo a daura aure saboda shi malami ba daura aure yake ba indai ba shi da waliyi da zai bayar ba ko kuma mai karba amma wannan sigar da ake gaba ita ce daurin auren shi malami duk abin da zai karanta a gurin duk larabcin da zai a gurin kawai sai dai wani abu formalities ne amma ba su ne ake cewa daurin aure ba saboda haka kuma ba wani wanda yake da haƙƙi da sadaki sai ita wacce take ita ake daura Allah ta wa atun nisaa sadaqatihinna nihla ku ba wa mata sadakin su kyauta ce daga Allah saboda haka babu wanda ya halatta wala ta'khudhu minhu shay'an kada ku karbi wani abu daga cikin sadakin da kuka ba su Allah subhanahu wata'ala ya hana sai inda da san ransu fa in tudu lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a Allah ce in sun ba ku wani abu daga ciki da dadin rai to ku karba ku cikin sauki ba tare da damuwa ba saboda haka in har su suka yadda ka dauka shikenan amma a dauka daga cikin sadaki a ba wa malami a ce wai kudin malami ne kuma a ce a 40 a kudin ta na sadaki da aka yanka mata aka yarje akan 40 sune kudin ta in ma malami ya karbi 2000 a ciki to ya ci kudin da ba nashi ba saboda haka ya dole ya bayar mablimi haƙƙin sa sai inda ita ce tici ta yafi
to sai wannan yake cewa
malami amma wannan ba zai hana auren ya dauru ba auren ya dauru illa iyaka ne kawai wani ya ci kudin da ba nashi ba amma aure ya dauru
wannan kuma yake cewa menene hukuncin magani da turare na hayaki a musulunci mutum ya zuba magani akan garwashin wuta ya turara hayakin a jikinsa
to ba akwai waɗanda sassu za su yi turare su kori aljani akwai watakila ko turare a ce wanda wata cuta ce a jikin aka hatarar hayaki yana kashe wasu kwayoyin cuta na jiki wannan wani abu ne daban watakila a iya samun wata cutar da ce turare hayaki ko da wata itaciya ko abin da yake in ya shiga jikin hanyoyin gashi na jikin mutum yana kashe masa ko ya shiga cikin fatarsa yana kashe wannan cutar wannan babu laifi dan an samu wannan ko wani turare ne aka shafa shi a gurin ya taba wannan gurin da yake ciwo za a iya samun sauki kamar da muke shafa man rob ko mustelita ko abonike ko waye da muke shafawa mu samu sauki a ce shi ma wannan turare yana da wannan wannan babu komai amma a ce misali aljanu ne amma aka yi musu turare za a samu sauki abinda aka karantar da mu a hadisai da nasoshi na alkur'ani shine azkar azkar da ake su ne suke korar shedanu azkar da aka koyar da mu karanta alqur'ani karanta suratul baqara karanta ayatul kursi karanta almu'awwidhatani wadannan su ne aka zo suka zo a cikin nusus na addini cewa suna maganin dukkan wasu shedanu na aljanu amma ba turare ba ba kuma wani hayaki ba
sai wannan shi kuma cewa menene ingancin maganar da ke cewa mutane duk lokacin da sallah mutum zai yi sallah zai yi ta akan lokaci amma kuma yana aikata ayyuka na alfasha cewar hakan na nuna cewar sallar sa bata karbu ba shin menene ingancin wannan magana
akwai hadisi wanda yake cewa man lam tanhahu salatuhu anil fahsha'i wal munkar fala tazilhu salatuhu illa bawdan duk wanda sallarsa bata hana sa aikata mummunan aiki ko alfasha ba to sallarsa ba abinda za ta kara masa sai nisantar Allah wato sai nesa da Allah wannan hadisi ne amma ba mai kyau ba hadisi ne mawdu Allah subhanahu wataala yana cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lalle sallah tana anil fahsha'i da munkari wato kula da sallah a lokacinta da yin ta yadda ya kamata da yin ta cikin jama'a da kula da haƙoƙinta in mutun ya dimanci wannan to za ta yi masa katanga karfe tsakaninsa da aikata miyagun laifi wannan shine abin da Allah ya faɗa amma bai ce idan mutun yana sallah ba kuma yayi laifi sallarsa tana ƙara masa nisan ta da Allah a'a sai dai ma ta raba shi da munkari abinda alqur'ani ya nuna za ta raba shi da wannan laifin ne ba za ta nisanta shi daga Allah ba in yana laifi kuma yake sallah akan lokaci a cikin jama'a yana kula da haƙoƙinta to ka sa ido akan sa wata rana za ka ganshi waɗannan abubuwan da yake ya daina shi yasa lokacin da aka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana sata annabi ya ce ku bar shi yana sallah suka ce annabi ce sallarsa za ta hana shi kaga aka ce masa yana sata kaga yana laifi ace annabi yana sallah aka ce yace to satanahu salatuhu sallarsa za ta hana shi abin da yake dan shi ne abin da nassin alqur'ani yake nuna kaga shi wancan hadisi akasi ya nuna cewa in kana sallah kana laifi maimakon ta hana ka sai ta ƙara nisanta ka daga Allah shi kuma hadisi da aya alqur'ani abin da suka nuna in kana laifi kana sallah to za ta hana ka wato za ta zo za ka zo wata rana ka daina wannan laifi
to shi kuma ne ke cewa malam bai yi matsayin waɗanda suke aiki amma kuma idan lokacin sallar yayi ba sa barin aikin su je su sallar sai sun gama
wannan ba daidai bane duk sanda mutum yake cikin wani abu su lokacin sallah yayi to komai muhimmancin abin yayi kokari ya bar shi ya je yayi sallah matukar dai barin sa ba za ta cutar da lafiyar wani ko rayuwarsa ba kai wanda in yana cikin wani abu ya bari dan lokacin sallah yayi ya je wani lafiyar wani za ta salwanta ko rayuwarsa misali likita yana tiyata aka kirawo sallah in ya saki mara lafiya ya tafi sallah mara lafiya da zai iya mutuwa to zai iya jinkirta wannan sallar yayi jam'u ta ta'khir ya bar ta can karshe ya hada ta da ta gaba kamar azhar ya hada ta da al'asr ko maghrib ya hada ta da isha'i ko ba wanda yake ida irin wannan uzurin ba da mai kama da shi haka kawai wani aikin sa ko wata kawai kasuwancinsa ya hana shi tashi je ya sallah wannan laifi yake yi da ce rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'u an zikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakat shi mazaje ne wadanda la tulhihim tijaratu kasuwanci baya shagaltar da su wala bay'u ko ciniki an zikrillahi daga ambaton Allah wa iqamis salati da tsayar da sallah wato ciniki da kasuwanci da hada-hadar su a kasuwa ba za ta hana su lokacin sallah yayi su je su yi sallah ba wannan shine abin da aka san dabi'ar mu'mini idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa dharul bay' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun Allah ce idan aka kira sallah ranar juma'a to ku yi gaggawa zuwa sallah ku bar ciniki wannan shi yafi alkhairi daga gare ku in kun kasance kun sani wato wannan shine abin da ya dace amma mutum ya ce bari ya gama sannan yayi sallah wannan ba daidai bane
to sai wannan yake cewa shin malam ko akwai wani hadisi ingantacce daga manzo sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna mutum yayi nafila bayan kammala sallar juma'a anan cikin masallaci
Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya sallaci Juma'a yayi sallah raka'a hudu sallar Juma'a fa yusalli ba'daha arba'an. Annabi kuma sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a cikin hadisin Abdullah dan Umar na cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah a cikin rak'o'in da yake cewa rak'atai ne ba'da al-Juma'ati fi baitihi, yana raka'a biyu bayan Juma'a a gidansa. Saka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah raka'a biyu a gidansa. Akwai malaman da suka bambance cewa idan a masallaci ne zai yi raka'a hudu, idan a gida ne zai yi raka'a biyu. To amma wannan ba shi da asali, ba shi da wani dalili da yake karfafa sa. Ya halatta mutum ya yi raka'a biyu din a masallaci, ya yi raka'a hudu a masallaci, ya halatta in yaje gida ya yi raka'a biyu ko ya yi raka'a hudu. Wato yana da damar ya yi ta a masallaci, yana da damar ya yi ta a gida, ko raka'a biyu ko raka'a hudu, amma ya yi ta a gida ya fi, saboda an fi son a yi sallar nafila a gida. Nabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ij'alu salatakum fil biyuti illa al-maktuba, ko afdalu salati al-mar'i fi baytihi illa al-maktuba. Ij'alu min salatikum fi biyutikum wa la taj'aluha quburan. Nabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa salatul afdalu salati al-mar'i fi baytihi illa al-maktuba, sallar da tafi kowacce falala ko kuma wannan mafi falala sallar bawa shine yayi ta a cikin gidansa in ba farilla ba. Farilla ita ce ake so ita masallaci, amma nafila an fi so yayi ta a gidansa. Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada kuri ku sanya gidajenku kamar makabarta, ku riƙa yin sallah a cikin su, ana nufin sallar nafila. Saboda haka sallar nafila a gida tafi akan yin ta a cikin masallaci, amma wannan ba yana nufin cewa yin ta a masallaci laifi bane. Saboda haka mutumin da ya yi sallar Juma'a zai iya sallar raka'a biyu a masallaci, in ya ga dama ya yi raka'a hudu, in ya ga dama ya bari sai ya je gida ya yi raka'a biyu ko ya yi raka'a hudu, wanda wannan shi ya fi lada.
Tumala Allah ya saka da alkhairi. Masu sauraron mu da kallon mu duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai kuma za ku aika mana da sakonnin tambayoyinku ta cikin wannan shiri na Fatoyin Rahma ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-0415 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na Fatoyin Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To a madadin shehi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemu, babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da ke nan Kano, wanda ku da shi ke samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin. Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.